sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Nasuraro, assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhajar. A yau ranar 19 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa an saka dokar hana fita a yankin Boko da ke gabashin Ghana biyo bayan zaman tsatsar da ake. Haka kuma za a ji cewa masana muhalli na ganin halin kunci da ake fuskanta yana da nasaba da rashin kula da muhalli da ake. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jagoran 'yan tawayen kasar Chadi Timan Irdimi da ke gudun hijira ya koma kasar bayan kwashe shekaru 10 yana gudun hijira a kasar Qatar domin tattaunawa da nufin share fagen gudanar da zaben demokuraɗiyya. Sai dai ƙauracewa taron da kungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan adawa ke yi na zama tarnaƙi. Timan Irdimi mai shekaru 67 da haihuwa ya koma gida jiya Alhamis gabanin babban taron da ake sa ran za a yi ranar Asabar a Injimena, babban birnin kasar Chadi. Ana zargin Irdimi, wanda ke shugabanta kungiyar Resistant Forces wanda aka fi sani da UFR, da jagoranta wata kungiya da ke dauke da makamai da ta yi yunkurin hambar da gwamnatin Chadi sau biyu a 2008 da 2019. Akalla kungiyoyin 'yan tawaye 40 da UFR ta Irdimi sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 8 ga watan Agusta a birnin Doha domin tattaunawa da za ta share fagen gudanar da zaɓe bayan shafa watanni 18 na mulkin soja a ƙasar Chadi. Sai dai biyu daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye suna ƙauracewa dandalin tattaunawar. Hukumar kare haƙƙin jama'a a Algeria ta ce gobarar dajin da ta ɓarke a gabashin ƙasar ta kashe aƙalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rutsa da su a waliya ko kuma yankin El Tab da ke kusa da iyakar arewacin Algeria da Tunisia, inda aka samu gawarwakin mutane 34. Adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum 5 da aka samu a gidansu da kuma mutane 8 a cikin wata motar bus ɗin jama'a, waɗanda direban sai ya mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Firaministan ƙasar da ke arewacin Afirka ya faɗa jiya Alhamis cewa gwamnatin Algeria za ta tallafa wa iyalan waɗanda abin ya shafa tare da biyan kuɗin aikin gyare-gyare da kuma biyan diya na asarar dabbobi da na ƙudan zuma. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye, wanda dakarun Rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da Rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki da iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya. Saboda haka dole ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da tsaron wannan abu mai muhimmanci, kawar da makamanta da cikakken 'yantar da su daga sojojin Rasha, bisa ga cewar Zelensky bayan wani taro a birnin Lviv na yammacin Ukraine da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan. A nasa ɓangaren, Guterres ya yi kira da haramta gudanar da ayyukan soja a wurin bayan janye kayan aikin soja da ma'aikata.
Ina jima kaɗan za mu kama sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda biyo bayan zaman ɗarɗar da ake a yankin Boko da ke gabashin ƙasar, yanzu haka hukumomi sun saka dokar ƙayyade fita a yunkurin sake maido da zaman lafiya. Hanza Adam na ɗauke da wannan rahoton.
Na tuntubi wasu al'umma na yankin a inda suke cewa suna cikin halin fargaba matuka saboda an rufe kasuwanni kuma sojoji sun kura kowa an shiga gida.
Sunana Abdullahi Rabiu. To hal wayo hali yanzu haka muna zaman nan game da mai magana nan da kai ka salari da a cikin gidi. Kai mu muna kai muna cikin gida kenan.
Muna cikin gida kenan. Sanya doka ne na hana fita.
Sa'a 8 o'clock ne aka samu. 8 o'clock mu shiga.
Sheku fi
kuma 8 o'clock ne yake yanzu haka muna magana. Mu a cikin gida kenan. In ba Allah ya kai mu wai da lafiya gobe yau. 5 o'clock AM zamu ya muftaru
zamu ya mashiga kasuwa don bulletin nan da waya kan da ake bugu yana zuwa nan ba abinda zamu ya mu zama ba kuma maza mu ba su fita kuma su bige su kawo yanzu makana ne ko cikin yanzu an kana taulare kan aje bugun da ake yin baya da keji su muke cikin fa da rana ba mu mufta marince kuma the same thing no
ko shin akwai tasiri kan rufe kasuwanni tare da matakin hana jama'a fita waje musamman akan tattalin arziki malam Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki yayi mini karin haske Malam Usman Muhammad Mansur jami'in da ke wakiltar fadar limancin kasar Ghana a office din Sofeto General din Dakarun ɗan sandan ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar ɗan sanda ta cafke mutum ɗaya
shi chief superintendent Adamu Seydu shine divisional commander na boko baki da yayi kokari kwarai an kama mutum guda har an wuce da shi capital town daga Bolga ani security ba za mu yi mu gwada sunan wanda aka kama ba to cikin ko Allah shi divisional commander ya asho mutanen boko wanda suka yi wangan serious crime suka kashe mutane Allah ya so ya yadda ya kama su daya bayan daya junction ne ake buga bindiga saboda a distract su security service kan su samu su yi aikin su kame kamen da ya kamata su yi kafiriya su yi amma mutane wanda ka ce kai ba continue buga bindiga sun same kuma suna da ainihin authority kai da aka kama ka da bindiga duka abun da ya same ka kai kabiri
ina fahimta wannan umarni ne aka bayar cewa duk wanda aka samu da bindiga a dauki mataki kan shi wani mataki za a dauka kan wanda aka samu da bindiga
Allah ya yarda za a fankar ka ne
rikicin kabilanci a yankin yayi sanadiyan hasarar rayuka da dama kazalika mazauna yankin da suka hada da mata da kananan yara sun fice zuwa wasu jihohin kasar domin neman mafaka gwamnati dai ta jaddada cewa za ta shigaba da daukan matakan da suka dace domin shawo kan wannan matsala Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
wani alƙalin kotun tarayya a jihar Florida dake Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta bada shawarar cire wani bangare na takaddar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump Alƙalin kotun majistire na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani ɓangaren takaddar ya bayar wa ma'aikatar shari'a mako guda da yanke shawarar kowane ɓangare ne ya kamata a gyara ma'aikatar tana adawa da fitar da sammacin ga jama'a saboda ta yi cikakken bayani kan shaidun da suka sa hukumar FBI ta binciki rukunin gidajen Mar-a-Lago na Trump kuma zai iya kawo cikas ga binciken da take yi na ko Trump ya ajiye bayanan sirrin gwamnati da yin wasu rairai da su. Reinhardt ya ce ban shirya don gano cewa ya kamata a rufe sammacin gaba ɗaya akwai ɓangaren sammacin da za a iya fitarwa tun dai alƙalin ya ba da izinin fitar da takardar binciken kanta da kuma wasu takardu biyu da ma'aikatar ta buƙata. Jiya Alhamis mutumin nan ɗan shekaru 24 da haihuwa da ake zargi da kai hari kan marubuci Salman Rushdie a makon da ya gabata ya gurfana a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci a kotun gundumar Chautauqua da ke jihar New York. Hadi matar dai ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da aikatawa na yunkurin kisan kai mataki na biyu da mataki na biyu na kai hari kuma ana tsare da shi ba tare da beli ba. An kaiwa Rushdie mai shekaru 75 hari a ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da yake shirin yin jawabi a wani ɗakin lakca da ke Chautauqua wanda ke wajen birnin Buffalo. An caka masa wuka a wuyansa da gangar jikinsa sannan aka garzaya da shi wani asibiti da ke kusa inda aka yi masa tiyata da dama. Wakilinsa ya ce hantarsa ta lalace, jijiyoyinsa sun tsinke a hannu ɗaya kuma yana iya rasa idansa, amma yana kan hanyar samun sauki. Yan sanda sun kama mutar a wurin da lamarin ya faru, an tsare shi a gidan yari na gundumar Shatakwai ba tare da beli ba. A wata hira ta bidiyo da jaridar New York Post ta wallafa a ranar Laraba da ta wuce, matar ya bayyana mamakinsa cewa Rushdie na raye, yana mai cewa bai yi tunanin marubucin zai tsira ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar mabambantan yanayi a Najeriya, masana na alakanta rashin kula da muhalli da kuma yawan sare-saren bishiyoyi da makamashi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatoci da kungiyoyi a Najeriya sun jima suna yekuwa akan muhimmancin dashen itatuwa da hana saran su barkatai, musamman a jihohin da ke fama da gurgusuwar hamada. Masana dai sun bayyana cewa Najeriya ƙasa ce wadda a tsawon shekara ba za a rasa nau'o'in itatuwa ba, da idan aka rasa su za su rayu. Kuma duk da yake wasu lokuta ana dashen itatuwan, amma jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin da gurbacewar muhalli ke haifarwa, kamar fari, ambaliyar ruwa, zaizayar ƙasa da makamantansu. To ko me masana kare muhalli ke ganin yasa ba a samun biyan bukata a wannan haujin? Dr. Ayuba Dan Asabe Umar, masanin kare muhalli ne a Najeriya.
Ba za a samu biyan bukata ba, saboda gwamnati abubuwan da gwamnati ta zauna tana yi duk shekarun nan whitewash take, irin a samu kwarmatako a jika a shashafa ga wuri ya koma hori. Amma kai ka san ba hori bane wannan wurin. Kuma ta samu abubuwan da za su maye ma itacen da ake sara, maimakon itace ya zama to akwai gas ko kalanzir ko makamantansu wanda za a iya sarrafa a yi amfani da shi a yi mana dahuwan abinci da sauransu. In ba haka ba, duk wani yekuwa da gwamnati za ta yi, duk wani abin da za ta yi, bai yiwuwa tilas a dafa abinci. To ya za a dafa abinci babu makamashi?
To ko samar da wadatattun abubuwan da kan iya rage saran itatuwa na yiwuwa ga jama'a?
Suna sabuwa idan waɗanda Allah ya ba shugabanci sun yi tsaye suka aiwatar da abubuwan da ya kamata su aiwatar tsakaninsu da Allah. Ai ba don ba mu da resources ɗin bane, ba wai babu kuɗin bane, ƙarya ne. Mu mun san ƙarya ake yi tunda muna cikin gwamnati, su dai kimanta su yi adalci.
A tattare da hakan, gwamnatoci na ci gaba da tinƙaho da cewa suna bayar da muhimmanci ga dashen itatuwa a jihohinsu, kamar yadda gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambola ke cewa.
Wannan jiha ta mutu lokacin da Allah ya shigo da mu shekara 7, muna cikin shekara 8 a halin yanzu. Kusan kowace shekara sai an yi gangami, an yi yekuwa, kuma an ba da umarni cewa kowace karamar hukumar mulki ta je ta gudanar da irin wannan shiri na dashen itatuwa.
Lamarin kare muhalli ta hanyar dashen itatuwa a cewar masana muhalli nauyi ne akan kowa, kuma hakan bai rasa nasaba da wani kawance da kungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Sokoto ta yi da gidauniyar mai koli da wata cibiya ta kula da kare muhalli ta Afirka wajen daddasa itatuwa a makarantu 50 a jihar Sokoto. Sai dai abin dubawa anan shine yaya za a gujewa irin matsalar da masana ke gani ta ana dasa itatuwa amma ana fuskantar matsalolin gurbacewar muhalli. Dalatu Abdullahi Safi Lamagori shine shugaban kungiyar 'yan jarida da ta yi kawance wajen wannan aikin da shin itace.
To mu da muke bi muna sa ido ga al'amuran da wasu suke yi, balantana ma abin da mun ka hito da su da kanmu. Ai kaga kenan, in mun ka bari bakin wuta ya mutu a hannunmu, ai ko mun ji kunya. Saboda haka ba ya da za a yi wannan abin mu yi wasa da shi, mu sa ido shi lalace. Muna ciki tun farko, kuma za mu ci gaba da zama ciki ne har ko da yaushe da dan Allah.
Batun gurbatar muhalli dai batun ne da ya ja hankulan kasashen duniya da dama, wanda kuma ake tafafutuka wajen ceto muhallin daga ci gaba da gurbata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida da Muhammad Nasir. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 125 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu a ƙarshen watan da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da naɗin Dr. Salisu Dahiru a matsayin babban director National Council on Climate Change wato majalisar ƙasa kan al'amuran sauyin yanayi kuma mutum na farko da zai jagoranci wannan majalisi abin da yasa na nemi sanin wai shin menene aikin wannan majalisi alhalin akwai ma'aikata guda mai kula da harkokin yanayi a Najeriya kada abin da Dr. Salisu ya shaida mu
kusan ma'aikatan muhalli akwai fanni na climate change wanda aka dora alhakin ayyukan sauyin yanayi da kuma dumaman yanayi to bisa tabbacin cewa waɗannan illoli ba wai sun taru akan bangaren muhalli bane kawai abu ne da ya shafi kowane bangare na gwamnati da kuma kowane bangare na mu'amalan bil adam ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu duk wani fanni dai da dan adam yake hudda ciki kuma yanayi yana shafar sa don wani lokaci za ki ga ko magadan fari ko kuma ambaliya ko kuma matsalolin da suka shafi farin dango da kuma tsuntsaye da koala bears to dukkansu suna da alaka da kuma yanayi saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake so a dauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kaman ƙarfin iko wanda ya tsara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta yi saboda haka aka kirkiro wannan ma'aikata wanda shugaban ƙasa shi ne ma ainihin shugaban ƙasa shi ne kaman vice chairman na wannan majalisa sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukansu ya shafi maganan kamar yanayi ruwa gona muhalli masana'antu sufuri harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki ɗaya tattalin arziki.
Yayin da duniya baki ɗaya ake fama da matsalolin yanayi, ƙasashe masu tasowa sun fi kasancewa cikin haɗari bisa la'akari da yanayin cigaban yankin da kuma fahimtar al'amuran yanayi da kiyaye su. Sai dai wayar da kan al'umma kan wannan batu ita ce hanya mafi dacewa wajen shawo kan wannan matsala. Bisa la'akari da wannan ne ya sa wasu matasa a kafin mayaki wanda ke karamar hukumar Kiro suka yunƙuro da zimmar wayar da kan al'ummar yankin. Murtala Muhammad shine mai kula da wayar da kan al'umma na kungiyar Health Education Team dake kafin mayaki.
Mun gudanar da taron muhawara ne a tsakanin wasu angwanni guda hudu na garin kafin mayaki akan tsakanin gwamnati da mutanen gari su waye suka sakaki wajen yaduwar cututtuka. Daga ƙarshe mun ba da kyaututtukan bishiyoyi ga waɗanda suka yi nasara a kowanne anguwa domin dasawa angwanni da kuma makarantu. Kuma babban makasudin wannan taro shine wayar da kan al'umma kan inganta lafiyar su bisa la'akari da sakaki da a yanzu haka al'umma suke kan inganta lafiyar kinsu da ta mahallinsu. Manufa ta biyu shine wayar da kan matasa da ma al'umma kan illolin masu fatoci da miyagun kwayoyi da masu sayar da kayan maye kana da masu shaye-shayen. Akwai kungiyoyi na gari da sauran mutanen gari an gaggayace su kuma mun samu haɗin kan kowa. Babban dalilin da ya sa muka gayyace su nan gurin shine su ne masu fada aji sannan kuma za su iya bada gudunmuwa kala-kala ta wajen hanzarta da duk abubuwan da suka dace.
Shugaban karamar hukumar Kiro Muntari Isiyaku yana daga cikin waɗanda suka halarta taron kuma ya sha alwashin tallafawa waɗannan matasa domin isar da sakonninsu ga al'ummar Kiro da kewaye.
Iyaka duk inda gwamnati ta kai da tsaftace muhalli matsaurin al'ummar ba su karɓi tsaftace muhallin ba to burin gwamnati ba zai kai ga nasara ba. Amma waɗannan matasa da suka haɗa wannan ƙungiya ba ƙaramin ajinjina musu ba ne domin abu ne wanda yake sun haɗa ƙarfi wajen magance matsalar gurɓatar muhalli. Yanzu sun yi magana akan cewa za su kula da kamar kwatoci da yin sokawai za ka samu mutum ya gama gine gidansa ya zo tsakiyar hanya ya yi sokawai da kwatoci kuma su hamma feshin maganin sauro suke cewa za su rinka yi a gari. Duk wannan abun wato wani abu ne wanda yake zai taimaka wajen tsaftace muhalli da kawo lafiya da samun al'umma wadda take cike da koshin lafiya.
Yankin arewacin Najeriya a 'yan kwanakin nan sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wanda ya yi sanadiyar asarar dukiyoyi, amfanin gona har ma da rayukan jama'a. Har ila yau, Dr. Salisu Dahiru ya bayyana ra'ayinsa a game da abin da ya kamata jama'a su yi domin magance matsalar ambaliyar ruwa.
Dokar matakai nauyin sa ya rata ne akan mutane da kuma hukuma amma ni na fi ba da fifiko akan mutane domin wasu abubuwan ba sai an yi na gwamnati ba sai an kashe kuɗi ba wasu ana iya ta hanyar gayya wasu kuma ana ta yi na kaucewa aikata abubuwan da za su kai ga waɗannan matsalolin. Canjin yanayi abu ne wanda ba makawa ba za mu iya kauce mata ba dole ne kawai mu rayu da shi domin ba za a iya mai da hannu agogo baya ba kuma alamomin canjin yanayin nan mafi saurin damun jama'a ambaliyar faruwa sabila da yawan ruwa a lokacin da bai kamata ba, ko ruwa ya yi tsanani kamar yadda muka tabu. Saboda haka dole jindan mun san haka na iya faruwa. Alif 2012 haka aka yi wannan a kasan nan gaba ɗaya kusan ko'ina, abin da ya kama tun daga Sokoto, Katsina, Maiduguri da sauransu har zuwa Bayelsa, Lokoja, hanyoyi gaba ɗaya wanda har dam ɗin nan da ke da Kamaru suka sashi ruwa da wayo zuwa mana ban. Tun da mun san haka na faruwa da wuraren da bai kasancewa akwai magudanan ruwan nan, sai mun san yadda muka tafiyar da su mu tabbatar ba mu zunga shara ciki ba, ba mu kuma yi gini ba hanyar ruwa, a maida ainihin magudanan ruwa ya zama sabuwar unguwa ko da ake ba da fulotai a yi ta gini ba kai ba sai wanda ko kai ma ka san nan wurin fadama ce kamar shekara 10 ko 15 da suka wuce, ko da an sai da mu an baka fulotai a wurin wallahi ka guji gini a wurin ka saki jiki kana tsammani a shikenan shekara 20 ba taba samun ambaliyar ruwa ba a wurin, baka mai hankali bayan shekara 1 ko 5 ko 10 ambaliyar ruwa na iya zuwa.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya raya mu, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jagoran 'yan tawayen kasar Chadi Timani Irjimi da ke gudun hijira ya koma kasar bayan kwashe shekaru 10 yana gudun hijira a kasar Qatar domin tattaunawa da nufin share fagen gudanar da zaben demokuraɗiyya. Shi dai ƙauracewa taron da ƙungiyoyin 'yan tawaye da na 'yan adawa ke yi na zama tarnaƙi. Timani Irjimi mai shekaru 67 da haihuwa ya koma gida jiya Alhamis gabanin babban taron da ake sa ran za a yi ranar Asabar a Injimena, babban birnin kasar Chadi. Hukumar kare haƙƙin jama'a Algeria ta ce gobarar dajin da ta barke a gabashin kasar ta kashe akalla mutane 37 tare da raunata wasu 161. An ba da rahoton cewa galibin waɗanda gobarar ta rutsa da su a Waliya ko kuma yankin Eltaf da ke kusa da iyakar arewacin Algeria da Tunisia, inda aka samu gawarwakin mutane 34. Adadin waɗanda suka mutu ya haɗa da wani iyali mai mutum 5 da aka samu a gidansu da kuma mutane 8 a cikin wata motar bus ɗin jama'a, waɗanda direban su yayi mamakin gobarar a lokacin da suke tafiya a wani yanki mai tsaunuka. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tabbatar da tsaron cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, cibiyar Zaporozhye, wanda dakarun Rasha ke da iko da ita kuma ma'aikatan fasaha na Ukraine ke aiki. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Telegram yana cewa ta'addancin gangan da Rasha ta yi na kai hari kan tashar wutar lantarki zai iya haifar da sakamakon bala'i a duniya da dukkan duniya. Wani alƙalin kotun tarayya a jihar Florida da ke Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da ta ba da shawarar cire wani ɓangare na takardar da ta tabbatar da sammacin da aka yi amfani da shi a makon da ya gabata don bincikar rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Alƙalin kotun majistire na tarayya Bruce Reinhardt da ke West Palm Beach ya ce zai yanke hukunci a ranar Alhamis mai zuwa ko zai ba da izinin fitar da wani ɓangaren takardar.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl. Ni Sarfi Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.